إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنوا إنا إيمانا جيسوا تأدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا نين يبودو قوديا سكارة تبتاق الله سبحانه وتعالى واندا تكين قدرا وسا دا أمينشي وسا ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta alhamis a yau muna 12 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 4 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 6 a cikin karatun littafin Zahiratu Dha'ifil Iman wallafan babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan a unguwar sarki Rulwan Kwatas a nan cikin garin Bauchi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu. Allah ya biya mana bukatunmu na alheri ya kara mana albarka. Darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya kan alama ta 8 da malam ya kawo mana daga cikin alamomi na raunin imani shine adamul ghadabi idan tuhikat maharimullahi azza wajal. Mutum ya zamana idan an taka dukan Allah baya jin wani abu baya fushi baya iya nuna fushinsa a lokacin da yake nuna fushi idan wani ya taka dokar Allah ko a cikin gidansa ko a cikin iyalansa ko kuma a inda yake da iko ya zamana an taka dokar Allah an saba mu Allah amma bai iya nuna alamar fushinsa ba alhali yana da ikon nunawa to wannan alama ce daga cikin raunin imani wannan na nuna cewa ya yarda da abin da aka yi kenan domin ya samu daman da zai nuna yayi fushi ya samu daman da zai nuna bai ji dadi ba ya samu daman da zai nuna ba a kyauta ba amma kuma ya gagara haka ko kuma ya ki yin haka din to wannan alama ce ta cewa imani yayi rauni a cikin zuciyarsa Allah ka tsare mu da raunin imani zamu tashi kan alama ta 9 insha Allah ta'ala malam yake cewa wa minha sannan na daga cikin alamomi na raunin imani akwai hubbu zuhuri san daukaka mutum ya zamana yana da son daukaka da son nuna kanshi da son fito da kansa da kokarin nuna shi shine wani koda kuwa bai kai wani din ba to wannan alama ce ta raunin imani malam yace wa hadha lahu suwar wannan yana da fuskoki mabambanta min ha daga ciki akwai ar-raghbatu fil li'asa kwadayin shugabanci a ce mutum duk inda aka zauna to yana son ya zama shine jagora shine babba shine uga shine mai gida to wannan abin da yake yi din alama ce ta cewa yana da raunin imani shine ar-raghbatu fil li'asati wal imara kwadayin yin jagoranci ko shugabanci wa adamu taqdiril mas'uliyati wal khatar da kuma rashin auna
ko gwada mas'uliyar da ke kan shugaba da kuma hadarin da zai fada ciki. A ce mutum iya damuwarsa shine ya samu shugabanci, ba tare da ya sanya kansa a mizani ya ga yaya wani nauyi yake da shi wajen iya sauke nauyin al'umma da za a rataya mishi akan shi ba, ba tare da yana wannan lissafin ba. Shugabanci a ko'ina ne, duk abin da aka ce maka za ka yi jagoranci, za ka yi shugabanci, wani adadi na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zama a ƙarƙashinka, to wajibi ne ka zauna ka yi lissafi tukunna, ka kalli mas'uliyar da ke kan wannan kujeran, mas'uliyar da ke kan wannan matsayin da za ka ɗauko, ka kalli responsibilities ɗin da za ka ɗauko ma kanka, sannan sai ka auna nauyinka kai waye za ka iya saukewa ko ba za ka iya saukewa ba. Wannan shugabancin ya fara tun daga kan shugabanci na iyalai. Mutum kafin ya fara tare iyalai sai ya tsaya ya yi lissafi tukunna, idan Allah ya dau nauyi ya daura masa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, tun kafin ya auro mata guda daya to sai ya yi lissafi ya ga cewa wannan ita dayan nauyi ne za a daura masa, yanzu shine shugaba a kanta, to ya auna ya ga nauyin shugabancin, sai kuma ya auna kansa a mizani ya ga zai iya saukiya ko ba zai iya ba. Nauyi na al'umma, kafin ka karbi jagorancin al'umma, jagoranci ne a cikin unguwa, jagoranci ne a masallaci, jagoranci ne a shugabanci na al'umma, gwamnati ko mulki irin na sarauta ko wani abu makamancin haka, to kafin mutum ya karbi wannan mulkin, kafin mutum ya karbi wannan jagorancin, to ya zauna tukunna ya lissafa ya ga ga nauyin da yake kan wanda ya hau kan wannan kujera, ni kuma ga matsayina, ga irin capacity na, shin zan iya sauke wannan nauyin ko ba zan iya ba. To rashin hakan alama ce ta raunin imani, son shugabanci ba tare da lissafi ba alama ce ta raunin imani. Malam yace wa hadha alladhi hadhara minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnan mu akai, bi kaulihi da yanda yake cewa innakum satahrisuna ala al-imara, manzo Allah yake cewa lallai ku dinnan za ku dinga kwadayin shugabanci, za ku yi kwadayin jagoranci, amma wasatakunu nadamatan yawmal qiyama, sai dai shugabancin nan zai zama nadama ran tashin al-qiyama, zai zama muku abun dan da na sani, abun da na sani da ban karba ba a ran tashin al-qiyama. Sai manzo Allah yace fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatima, manzo Allah yace madalla da farkon shugabanci tir da ƙarshenta. Shine malam yace qauluhu, fadin manzo Allah da yace ni'mal murdi'a, madalla da mai raino shine ai awwaluha, farkon shugabancin kenan, li anna ma'aha al-mal wal jahu wal ladzat, ai saboda farkon shugabancin lokacin da za a ba mutum shugabanci jagorancin al'umma, ai dukiyar al'umma tana hannunsa ko ga kuɗi, ga mulki, ga alfarma, ga kayan jin daɗi, to wannan abin jin daɗi ne madalla da wannan zai ji daɗi a farko, amma manzo Allah ya ce wa bi'sal fatima, ƙarshen kuma tilde shi shine al-fatima, wanda za ta zama silan da za ta kifar da mutum ta haɗiɗiye shi ta jefa shi a wutar jahannama, ai akhiruha li anna ma'ahu al-qatl wal 'azl, saboda a ƙarshen shugabancin yana ƙarewa ne da kashe-kashe, yana ƙarewa ne da wato mutum in ya gama shugabancin ƙarshe sai dai ya gudu, tainuwansa ta ƙare sai dai ya gudu, ba zai dawo cikin mutane ya zauna ba. Wal muqalabatu bi taba'ati yawmal qiyama, sannan kuma ranar tashin al-qiyama mutane su dinga neman sa suna bin haƙƙin su a wajensa, kaga tilda wannan farkon ta yi mishi daɗi, amma ƙarshen fa ba daɗi, ba daɗi. Daka manzo Allah ya ce to shi shugabanci farkon shi akwai daɗi, farkon shi akwai daɗi, shine mai umdatul qari sharhi sahih bukhari yace abinda manzo Allah yake nufi da cewa farkon shugabanci akwai daɗi, ni'mal fatim ni'mal murdi'a, shine saboda a farko mutum za a bashi dukiyar al'umma, yana da alfarma, yana da kayan duk wani irin nau'ukan kayan jin daɗi, duk abin da yake bukata na shugabanci zai mallaka, amma ƙarshen ba daɗi, yace saboda karshen yana karewa ne a kashe-kashe da kuma mutum in ya gama mulkin ya kare to sai dai ya ja jikinsa daga cikin mutane kai daga karshe ma a tashi ranar tashin alkiyama mutane suna cincirindo akan shi suna neman haƙƙin su a wajensa kaga wannan bai dadi ba kenan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku guji neman shugabanci wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yana cewa in shitum anba'tukum 'anil imarati wa ma hiya manzo Allah yace inda kuna so da sai in ba ku labarin shugabanci da kuma meye shugabanci shugabanci da meye shugabanci kaga wannan hadisi ne da ya kamata ƴan siyasan masu fatan tazalci da wanda suke kai da masu fatan su fara a wannan shekarun su saurare shi da kyau manzo Allah yace in kuna so to ku tsaya ku ji meye shugabanci manzo Allah yace awwaluha malama farkonta abin zargi ne ita farkonta abu ne da yasa a zargi mutum eh tun daga neman shugabanci abin zargi ne wa thaniha nadama tsakiyanta kuma na biyu nadama ne bayan ka karba kana abin zargi sannan kuma zaka yi shugabancin kai kana nadama wa thalifuha azabun yawmal qiyama karshen azaba ce ran tashin alkiyama illa man adal sai dai wanda ya adalci sai wanda ya adalci haka manzo Allah ya ce farkon shugabanci farkonta tana farawa ne da zargi tsakiyanta yana zama nadama ne karshenta kuma azaba a wutan jahannama sai wanda ya adalci sai wanda ya adalci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka jagoranci mutane a duniya ranar tashin alkiyama za su yi burin ina ma a ce tsawon rayuwar da suka yi a duniya igiya aka sa a wuyansu aka daga su sama aka rataya su da tauraron surayya su dinga reto tsakanin sama da ƙasa zai yi burin da shekarunsa 70 a duniya haka shekarun su ga ƙare Allah ta yi shi a jikin tauraro shi bai sama baya ƙasa saboda bala'in da ya gani ran tashin kiyama ya gwammaci dama wancan azaban ya sha a duniya zai gwammaci dama wancan azaban ya sha a duniya Allah ya kiyaye eh shi yasa Abu Zarrin Allah ya kare da a gare shi lokacin da yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ala tasta'minuni yace ya manzon Allah ba za ka bani shugabanci ba naga kana ta daukan mutane ko wannan ana bashi commissioner kaza wannan minister kaza ni ma a bani wani waje na rike mana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi ya Abazar innaka da'if wa innaha amana wa inni wallahi uhibbuka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi manzo Allah yace mu Abuzar saurara ka ji kana da rauni shugabancin nan kuma amana ce sannan kuma nadama ce ran tashin alkiyama manzo Allah yace kai Abuzar wallahi duk abin da nake so ma kaina ina so maka saboda wallahi ina son ka annabi yace mu Abuzar fala ta'ammaranna ithnaini har karshen rayuwanka karka yadda ka shugabanci mutum biyu jagorancin mutum biyu karka yadda a baka jagorancin mutum biyu karka yadda a baka me dalili shine saboda manzo Allah ya ce masa kana da rauni eh kana da rauni saboda shi Abu Zar wato mutum ne wanda yake da gudun duniya shi ma yayi yawa eh a fahimtar Abu Zar a mazhabansa ka ajiye 500 a aljuhunka ka kwana da shi dan ka karya gobe kai laifi ya kamata kana samu ko ka ci ko ka bayar saboda haka shi kuma shugabanci yana bukatar tattali yana bukatar ajiye dukiya su ai tanadi saboda abin da zai zo nan gaba to aka daura Abu Zar yau a shugabanci duka kudin ministirin gaba dai zai rabarwa zai kaga ko ai akwai rauni a ciki saboda haka neman shugabanci babban al'amari ne ba daidai bane shi yasa kaga yana cimo abin da yake jefa mu ma a bala'i a wahala tun daga farkon demokradiyyar nan shine hanyar neman shugabanci. A tsarin musulunci yadda ake cire shugaba shine manyan mutane masu hankali da ilimi da sanin ya kamata dattawa su za su hadu su kawo vacancies na mutane sannan su tattauna su hadu su cire mutum ɗaya wanda zai zama shine jagora shine shugaba. Amma mu yanzu kaga tsarin demokradiyya da ƙuri'an liman da ƙuri'an karuwa matsayinsu ɗaya. To yanzu wacce don Allah ta gudo daga gidan iyayenta ta tafi bayan gari ta je ta ɗauki jikinta mai tsada da Allah ya yi mata ta dai take ba da shi ana ba ta 2,500 tsakani da Allah yaushe ita ta yi hankalin da ta ce maki kanta balle a sa ta alayi a ce ta zaɓo mai mutane shugaba. Hankalin da ta ce maki kanta ma yaushe ta yi. Ita kanta ba ta da hankali a kan kanta da kanta balle ta zaɓo mai ɗaruruwan miliyoyin mutane shugaba. Ɗan shahishaye wadda aka ba shi naira 1,000 don ya je sayi abincin da zai ci yana jin yunwa amma ya je ɗauki wannan 1,000 ko 500 ɗin ya je ya sayo giya ko wiwi tsakani da Allah shi kanshi ya yi hankalin da za a danka masa ya zaɓar ma kansa abu ballantana ya zaɓo mai ya ba shugaba. Hankalin ma bai da shi. Hankalin ma bai da shi. Shi kanshi bai san me zai amfane shi da me zai cutar da shi ba. Ballantana ya bambance wane ne zai amfani al'umma wane ne zai cutar da al'umma. Saboda haka a tsarin yadda muke tafiya a ƙasar inda za a samu limamai guda 9 su zaɓa wani a matsayin shugaba, karuwai 10 su zaɓa wani a matsayin shugaba, da ƙuri'a ɗaya waɗannan karuwan sun yi defeating limaman. Da ƙuri'a ɗaya. Saboda haka shi tsarin musulunci, musulunci bai san tsarin majority carry the vote ba, musulunci bai san wannan tsarin ba. Abinda musulunci ya sani shine maslaha ake dubawa. Maslaha shine ake dubawa. Saboda haka dattawa manyan mutane masu hankali da sanin ya kamata su ake zuwa a daura su a ba su forum a ce su zauna su tattauna su zabo ma al'umma shugaba. Kowanne su sa shi a mizani su duba maslahan zabensa da mafsadan zabensa. Amma ba irin tsarin ba. Eh wannan shi yasa kowa yake kawo kanshi. Kowa yake kawo kanshi ba tare da lissafin shi wani irin nauyi zai dauka makansa ba, shin zai iya saukewa ko ba zai iya saukewa ba. Mu ma kuma in shugaban ya zo, in ƴan takara suka zo, to ba ruwanmu da wane ne zai iya sauke shugabanci, wane ne ba zai iya sauke amana ba, ba ruwanmu da wannan. Galibi abinda muke dubawa shine kuɗin mutum. Eh shi yasa ma in ɗan takara ya fito bai da kuɗi sai a ce bari shi ba. Mai dalili kai ke bada mulki a ba nike bada mulki ba, amma me yasa ka ce bari shi ba? Saboda bai da capacity wai. Bai da capacity ilimin shugabanci ne bai da shi, yanayin shugabanci ne bai sani ba, a'a bai bai da capacity bai da kuɗi. Bai da kuɗi saboda wanda za su yi zaben ma kuɗi za a ba su. Kuɗi za a ba su. Haka mutum zai dauki hoton sa ya sa a social media lokacin zabe ya sa mu kansa ko sel. Ai mana wai ka zo ka bada kuɗi dan gola maka ƙuri'a. Allah ya kiyaye. Saboda kaga shi sha'anin shugabanci babban al'amari ne. Wallahi babban al'amari ne. Ai yanzu yadda ake rayuwa duk wanda yake jagorantar al'umma ya kamata a ce yana cikin tashin hankali. Na rantsi da Allah waɗannan shugabannin da suke jagorantar mu inda sun fahimci hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shugabanci farkonsa abin zargi ne, tsakiyarsa nadama ne, ƙarshensa azaba da wuta ne, sai wanda ya adalci. Wallahi da ba wanda yake kan mulki a wannan shekarar da zai fatan yin tazalci, babu. Wallahi dan waɗanda ba su gaza ba a cikinsu ƴan kaɗan ne, amma inda sun fahimci yadda manzon Allah ya siffanta shugabanci, wallahi da yanzu haka kowa a cikin su fata yake yi lokacin zabe ya zo ya samu ya sauke wanda aka bashi teruwa ɗayan ma da yayi ya samu ya gama ya rabu da jama'a lafiya. Amma kowa a cikin su tazalce yake sanyi, wanda ya gama nashi teruwan a matsayin gwamna yana harin shugaban kasa, wani na harin sanata, wani na harin kaza, damuwansa ya matsa gaba ba damuwansa ya waiwayo a shekara 8 ɗin nan da nayi ina gwamna shin abinda al'umma suka zabe ni dan shi na sauke musu wannan nauyin? Ba ruwan shi da wannan. ba ruwan shi da wannan iyakaci abin da ya sani ya gina matansa ya gina ƴaƴansa ya gina kansa ya gina makansa manya manyan gidaje wanda kuma ƙarshe dole fita zai daga wannan gidan ko yana so ko baya so eh la daru lil mar'i ba'da al maut yaskunha illa allati kana qabla al maut yabniha yace yace an nafsu tabki ala al dunya an nafsu tabki ala al dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha yace rai tana kuka saboda ta rasa duniya tana son ta tara duniya bayan kuma wannan zuciyar ta sani wato kubutan mutum da amincin sa a duniya shine ya rabu da duniya ya bar abin da ke cikin duniya yace la daru lil mar'i ba'da al maut yaskunha mutum bayi da wani gida da zai zauna bayan ya mutu illa allati kana qabla al maut yabniha sai gidan da ya gina gabanin ya mutu in ka mutu a kabari to baka da wani inda zaka zauna sai inda ka gina kafin ka mutu fa in bana ha bi khairi idan ya gina gidan nan da alheri qaba maskanuha sai ji dadin zama zama a gidan sai ya masa dadi amma wa in bana ha bi sharri idan ya gina ta da sharri kuma khaba baniha ya tabe yayi asara abin da ya gina din ya gina tababben waje ya gina inda zai asara ya gina inda zai asara daga duk abin da mutun yayi tafiya zai yi bari kuma yanzu yadda zaka gane ita duniya wato wani irin abu ne wanda za ta rude ka ba za ka faɗa maka gaskiyan wacece ita na haƙiƙa ne ba har sai in ta baka wahala kuma da ƙarshe ta kai ka waje na nadama duk yadda ɗan siyasa ko mai kuɗi ko ɗan kasuwa ya gina misali ka ɗauki ɗan siyasa bal ɗan kasuwa tunda shi kuɗinsa ne nemo na halal galibi ɗauki ɗan siyasa galibi da kuɗin talakawa suke wadaƙa yadda suka ga dama ya gina gida ɗaya a Bauchi gida a Abuja gida a London gida a kaza gida a kaza abinda zaka ɗauka fa shine idan yana zaune a nan gidan da ya gina a nan Bauchi to gidan da yake Abuja da wanda yake Kano da wanda yake Kaduna da wanda yake Ingila da wanda yake London baya ciki ba kowa a ciki saboda haka a cikin gidaje guda 20 da ya gina dole a lokaci ɗaya yana zaune ne a cikin gida guda ɗaya sannan kuma bayan a cikin gida guda ɗaya idan gidan na da ɗaki 1000 to dole a ɗaki ɗaya yake zaune a cikin ɗakin idan ɗakin na da taku 1000 duka inda zai occupy a cikin ɗakin bai wuce taku 10 ba gaba ɗaya bai wuce taku 10 ba idan fankacecen gado ne ya gina ya gama gaba ɗaya duka ya kwanta kan gadon ba zai occupy 1/3 gadon ba ba dai cinye 1/3 gadon ba to ashe duniya abun banza ce to wannan ɗan 1/3 gadon da ya occupy a lokacin da yake da manya-manyan gidaje da waye da waye idan aka tashi sashi a kabari to space din kabarin bai kai wannan ba din lokacin da zai kwanta akan garin a bararraje zai kwanta yana kuma da daman da zai juya amma a kabari fa bai da wannan damar illa iyaka idan yayi aikin alheri to sai a zahiri mutane suna ganin kabarin tsukakke ne amma shi ya san Allah ya fadada masa shi idan kuma ya gina da sharri ya gina kabarinsa da sharri to duk yadda mutane suke ganin kabarin tsukakke ne to shi ya fi ganin kabarin ya tsuke sama da yadda mutane suke kallo saboda haka duk abin da zai tara ba abin da zai tafi da shi abin da ya fi zama abin da dama ma da tashin hankali shine mutum ya tafi alkiyama bayan yayi wadaka da dukiyar talakawa dukiyar al'umma Allah ya kiyaye saboda haka duk kaga za a gama a mutu to amma mafiya yawa idan giyan mulki ta ɗebe su ba sa jin wa'azi ba su ma san me wa'azi idan ma ka musu wa'azi an yi wa'azi to sai a turo a zuwa ce to a kamo me wa'azin nan me dalili shi da yayi ma shugaban kasa wa'azi shi shugaban kasa ya fi karfin ayoyin Qur'ani shi ya wuce a karanta masa ayin Qur'ani ya fi karfi a karanta masa ayin Qur'ani ya wuce haka shi gwamna ya fi karfin a masa wa'azi shi yasa wajajen wa'azin ma ba sa zuwa wajen wa'azi ba su zuwa sallan juma'a ma ba su zuwa sallan juma'a sai dan da suka ga dama sai ɗan kadan daga cikin su shi yasa duk randa wani dan siyasa ko gwamna ko shugaban kasa ko wani zai zo sallan juma'a masallacin ku to tun kafin satin ya zagayo za a turo notice a ga maliman da committee masallaci cewa gwamna zai zo ko dan siyasa wani zai zo sallan juma'a eh saboda haka in an zo inda ake sa naiban liman da ladanai suke tsayuwa sai a tara su a can gefe guda ko a maida su baya a sanya gwamna da mukarraban sa saboda haka in sallan liman ta rikice in ya jawo shi sai bi shi sufta tare eh saboda bai san komai ba bai san komai ba yau in sallan liman ta rikice tsakani da Allah yanzu mafiya yawan ƴan siyasan mu ne ya tsaya a sahun gaba sallan liman ta rikice ya jawo shi dan girman Allah ya za a ƙara sallan ya za a ƙara sallan to gwanda-gwanda ma sallan in sallah ce da ake yin ta a sallance zai iya yin aluka ya ƙara sada a haka amma wacce ake yi a bayyane kan ai sai dai la haula sai dai la haula din mafiya yawan su in ka tara su ka sa musu bindiga aka kace su karanta Fatiha mai kyau wallahi ba za su iya ba saboda ba su damu da wannan bangaren ba ba ruwan su da wannan sashi abin da yake gaban su kawai shine tara duniya iya abin da yake gaban su kenan tara duniya tara duniya kuma in kana so ka gane yadda duniya za ta yi da mutum yadda duniya za ta yi da kai dan Allah ka kalli karshen yadda mutum mai ilimi yake karewa in ya zo tafiya iliminsa na hana shi wucewa kalli ƙarshen mai mulki mulkinsa na hana shi tafiya kalli ƙarshen mai dukiya ai mai yiwuwa ka ce mai ilimi bai tara kuɗi ba ko to ɗauki ka kalli yadda duniya ta yi da Buhari dan Allah kalli yadda duniya ta yi da shi eh da dai yana kan mulki duk inda zai je securities sai sun daga hankalin kowa ko ina ana jiniya saboda me saboda shugaban kasa zai zo ya zo ya mutu shugabannin kasa da gwamnoni da kwamishinoni da ministoci da wane ne jami'an tsaro na sama da na ruwa da na kasa duka aka gama taruwa akan gawan aka gama fareti amma saboda duniya matsiyaci ya ci wallahi duka ba su awa daya duk sun watse kowa ya baje yanzu shi ɗaya ne a wajen shi ɗaya ne abu shi ɗaya ne idan kuɗi ne ka kalli Alhaji Amin Danta ta dubi yadda duniya ta yi da shi dubi yadda duniya ta yi da shi mutum mai kuɗi wanda in aka sa ƙasan ko a kasuwa ma a kasuwa zai sai da ta zai sai ta amma kalli yadda duniya ta yi da shi sisi bai tafi da shi ba sisi bai tafi da shi ba eh sisi bai tafi da shi ba wadda saboda dukiya malam ana ginin sanda aka yi launching ginin jami'a na Assalam Global University na kungiyar Izala duka da kwamishinoni da gwamnoni da waye da waye da waɗanda aka hada kuɗi a wajen gaba ɗaya abinda aka tara miliyan 100 nawa aka tara miliyan 300 ko 400 da wani abu amma shi kadai miliyan 500 ya bayar shi kadai miliyan 500 to wanda zai dauki miliyan 500 ya ce wannan watan ku zo karbi miliyan 250 watan gaba ku zo karbi miliyan 250 tambaye shi tambaye nawa ya mallaka nawa ya mallaka amma kalli yadda duniyar ta yi da shi eh dubi yadda duniyar ta yi da shi to ita duniya haka take wato wata irin matsiyaciyar abaci wadda inda a ce tana da matsayi a wajen Allah irin yadda mutane suke daukar ta da matsayi da da yawa yawan mutanen da suke ganin duniyar da matsayi da ba samu duniyar ba din da yawan wanda suke da duniyar in ba ƴan kadan ba su da matsayi a wajen Allah ba su da matsayi a wajen Allah manyan bayin Allah wanda suke da matsayi a duniyar mafiya yawa Allah bai ba su duniyar ba da duniyar tana da wata daraja a wajen Allah wallahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ta da duniya da ba wanda zai yi kudin da annabi zai babu sallallahu alaihi wa sallam amma saboda duniyar ba wata aba bace a gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayi wata uku ba daure tukunya ba sai ayi wata uku ba daure tukunya ba sallallahu alaihi wasallam saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah dan da tana da daraja da yadda manzo Allah ya fi kowa daraja da ya fi kowa kudi Allah ka samu wani lafiya saboda haka shugabanci ne dama ce eh kuma duk abin da zaka tara akan shugabanci to watan wata rana kawai sai dai a zo ana labari eh yadda kaga an sa yanzu inda ambata sunan Buhari sai dai a sa late Muhammadu Buhari mari gayi ya tafi haka za a zo wata rana a sa late Alhaji Ahmadu Bola Tinubu ya wuce ya tafi late mari gayi haka za a zo a rubuta ya tafi haka za a sa late Kashim Shatima ya tafi mari gayi eh ko da yake wani da yake shugaban kasa zai mutu an turo an kama shi eh amma dai ai Allah ne ya faɗa ku kullu nafsin za'iqatul maut wannan ayan kan ai har jahili cikin musulmai ya haddace ta kullu nafsin za'iqatul maut ba wanda bai san wannan ayan ba kowanne mai rai zai daddane mutuwa kowanne mai rai zai daddane mutuwa eh wannan bai bai din da shugaban kasa ya magawan Buhari shi ma wata nan bakawun sa dai bai bai ai Allah ya kiyaye mallan yace walau kana al'amru qiyaman bil wajibi inda a ce al'amarin mutun zai nemi shugabanci saboda ya tsayu akan wajiban da ke kan shugabancin wa hamlan lil mas'uliyya kuma ya karbi mas'uliyyar shugabancin amma fi mawdu'in la yujadu man huwa afdal min a inda ba a samu wanda ya fi shi cancanta ba ma'a bazal juhdi wan nushi wal adl tare da wato kokari sosai da yin adalci da tacewa an bincika tsaf ya gamsu cewa ba a samu wanda ya fi shi cancanta ba kama fa ala yusuf alaihi salam kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi aikata yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali yace ma shugaban kasa yace ka bani minista mai kula da harkokin tattalin arziki saboda ni mai amana ne kuma ina da ilimi kaga ai ba wanda ya fi shi cancanta a wannan lokaci yace to idhal laqulna an'ama wa akram inda a ce haka ne to da sai mu ce badalla mutun ya nemi shugabanci a inda ya san cewa ba wanda ya fi shi dacewa ba wanda ya fi shi cancanta eh yana da ilimi yana da sanin ya kamata sai mu ce madalla shi yasa mu yanzu duk da siyasar kasar tamu akwai kwamacala a ciki eh akwai kwamacala a cikin ta sosai amma ba mutanen kirki da muke burin su shiga cikin shugabanci su gyara mana ita wallahi irin malaman addini irin malaman addini dan duk yadda kake da kiyayya ka san dai waɗanda suka fi kusa da su yi adalci sune malamai waɗanda suka fi kusa da yin adalci sune malamai amma matsalar mu ita ce mu mutane duk sanda mutun ya alakantu da addini na farko dai shi a karin kanshi a wulakance muke son ganin shi na biyu kuma duk abin da zai zama abu ne wanda ya shafi al'umma to ba a son ganin shi a ciki to akwai wanda ya cancanta ya shiga cikin al'amuran al'umma irin malami ai shi ne san dokokin Allah shi ne san dokokin Allah amma in malami ya shiga cikin shugabanci to in mun tashi zagin sa zagin fa da zamu masa ba wai din ya gaza bane zamu zage shi ne saboda shi din malami ne alakan sa da addini ta jawo yanzu misali Malam Isa Ali Fantami Allah ya saka mishi da alheri lokacin da yake minista na sadarwa nawa muke amfani da katin waya nawa muke sayan data 1 gigabyte nawa 300 yanzu fa kaga tarin ga sau a ƙasa da shekara 3 eh kuma yanzu masu zagin Fantami a da ba su ma san sunan wannan ministan ba mafi yawa balle su zage shi eh ba haka bane shi wannan din sunan shi ma ba su sani ba balle su zage shi eh sunan shi ma ba su sani ba balle su zage shi daka a wancan lokacin din ma lokacin da ya hau kan kujera datan ta fi hakan tsada amma hawansa ya sauko da ita hawansa ya sauko da ita amma sai ya zama abin zagi a wajen mu me laifinsa kadai shine gashi minista gashi kuma ya iya inna alhamdulillah iya laifin shi kenan yana inna alhamdulillah laifinsa kenan saboda haka mun fi so a taro ɗan nanaye da ɗan banza da marasa kirki aje a basu wajen mu abinda muka so kenan sai kuma an gama zuwa kama zagi kai zuwa kama zagi to haka mutanen mu suke ka dauki yanzu irin professor Abdullah Saleh Pakistan shugaban committee aikin haji na Hakon eh kaga duk da mu ba mu je aikin haji ba amma muna tare da wadanda suka je aikin haji wani ya je aikin haji shekara 4-5 baya amma wallahi duk wanda ka zauna da shi zai fada maka ya jima bai aikin haji tatacce mai tsafta mai dadi ba irin na bana eh amma kalle yadda matsiyata suka sashi a gaba da sunan cewa wai yana ha'inci ko menene ba kuma ha'incin ne yake ba a'a ha'incin da suka saba yi a baya ne yanzu da yazo sai ya toshe inda kudin ke zuwa musu sai ya hana to wannan hanawan da yi shine laifin shi kuma ba komai ya bashi laifi ba illa iyaka malami ne mai hawa minbarin juma'a mai hawa minbarin wa'azi iya laifinsa kenan saboda shi malami ne iya laifin da ya musu kenan bayan wannan ba wani iya laifin kenan saboda shi din malami ne saboda shi din malami ne saboda haka ya kamata mu yi makan mu fada ya kamata mu yi makan mu fada ya kamata mu yi makan mu fada in ba mu jawo malamai mun ce su zo su shigo ba to in ya shigo da kanshi ya kamata mu rike shi ya kamata mu rike shi eh Allah ya kiyaye malam yace walakin al-amru fi kathirin min al-ahyani raghbatun jamihatun fi az-zama'i fi az-za'amati wa taqaddamun 'ala al-afdali wa ghamdu ahli al-huquqi huquqahum wa isti'tharun bi markaz al-amri wa an-nahyi malam yake cewa sai dai da yawa daga cikin lokuta yadda al'amarin neman shugabanci yake kasancewa kwadayi ne da fata da dogon buri na mutum ya zama shine shugaba ya mamaye ya zama shine akan kowa ya samu daman yin kama kariya sannan taqaddumun alal afdal maimakon in ya ga wanda ya fi shi dacewa shi ya janye to sai ya wuce gaba in ya ga ma mutane sun fi son wanda ya fi shi dacewan sun zabe shi sai bi hanyoyin da za a yi mulamuna da almundahana a juyar da ƙuri'an mutane a dauka shi a bashi bayan ga wanda ya fi cancanta nan sannan kuma da ƙarshe wa ghamdu ahli alhuquqi huquqahum ya hana ma'abuta haƙƙi haƙƙinsu haƙƙi na ɗan ƙasa ne amma ya tauye haƙƙin ya karkatar da haƙƙin ya zama shi kadai yake moran haƙƙin daga shi sai ƴan uwansa sai iyalansa sannan kuma ya zama shi ne a sama wasti itharun bi markazil amri wan nahyi shike da daman ya ce ayi shike da daman ya ce a bari iya abin da yake fata kenan sannan yace daga ciki akwai mahabbatu tasadduril majalis mutum ya zama ne yana son duk inda za a zauna to ya zama shine a gaba shine a sama ta yadda ana zuwa za a gane wane ne babba eh walisti itharu bil kalami wa fardu listima'i ala al akharina wa an yakuna lahu al amru sannan yana so ya zama ne in zai yi magana ya zama ne maganar sa ce a sama sannan kuma dole kowa ya saurara masa sannan kuma ya zama al'amari gare shi ne shine koga shine shugaba shine shugaba malam yace wasudulul majalisi hiya almaharib allati hadharana minha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake cewa wato sudulul majalis din nan sune almaharib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu akan su maharib wato kamar ka ce waje ne kawai da za a ware dan shugaba ko kuma dan wanda kawai ba ma shugaba ba wanda za a bambance tsakanin wajen zaman wasu da na ware shine sudurul majalis kenan ma'ana shine kawai in an zo daga yanayin zama kawai a gane wani shine babba eh daga yanayin zama kawai yana so kai a gane eh ai ni ne uga kwata kwata ni ne shugaba misali akwai wanda zaka ga saboda shi babba ne ba mamaki yana da a dukiya idan mutane sun zo ƴan uwansa wani ma kawunansa da babbaninsa da manyan unguwa sun zo da su zauna da shi a falon shi to sai dai kowa ya zauna a ƙasa shi kuma yana ne yana sama mai dalilin sa yana son duk wanda ya shigo ya gane ga alhajin nan yana son duk wanda ya shigo ya gane ga alhajin nan eh to abinda zaka daukan makanka shine kai da kake zauna a sama zama a sama me ya kara maka ba abin da ya kara maka babu su da suke zauna a kasan da me ya rage su babu abin da ya rage su da shi manzo Allah ya ja kunna mina cewa ittaqu hadhihi almadhabih yani almaharib manzo Allah ya ce ku kiyayi mayanka menene mayanka su ne waɗannan almaharib din ai inda mutum zai zauna dan a gane shi shine wani manzo Allah ya ce wannan wajen mayanka ne saboda tana yanka zuciya ta yanka addinin mutum saboda neman daukaka ne neman nuna cewa kai ne babban ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu akai sannan yace akwai mahabbatu an ya kuma lahun nas mutum ya zama da duk inda yazo to damuwansa yana zuwa to kowa ya miki kaga tsarin gaisuwan yahudawa kenan eh in mutum ya zo a miƙe masa a tsaye saboda a gaishe shi wannan ba tsarin musulunci bane akwai ro musulunci bane idza dakhala alaihim muhabbatu an yaquma lahu an-nasu idza dakhala alaihim li ishba'i hubbi at-ta'azimi fi nafsihi al-marida ya zamana yana son mutane su miƙe masa idan ya shigo gare su saboda me yana so ya kosar da ransa maran lafiyan nan ta yadda ran nasa zuciyar tasa maran lafiya tana son wato nuna girma da nuna isa to yana so ya wato ainifin gamsar da kansa ya kosar da kansa eh a nuna masa cewa din shi din shine babba din wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa man sarrahu an yumathala lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar falyatabawwa baytan minan nar duk wanda yake buri duk wanda ya san abin na masa dadi in yazo a tsayar masa da bayin Allah su tashi su gaishe shi su tsaya a tsaye dan su gaishe shi manzo Allah ya ce to wannan ya nemi gidansa a wutan jahannama duk wanda yake buri yake fatar idan ya zo mutane su tsaya su gaishe shi su miƙe a tsaye su gaishe shi manzo Allah ya ce to wannan ya nemo wajen zaman sa a wuta ya nemo wajen zaman sa a wuta daga yanzu zaka ga wannan abin ya shiga cikin hatta malamai eh hatta malamai shugaba in ya zo sai kowa ya miƙe tsakani da Allah wannan ba daidai bane kuma bai dace da ahlus sunna ba ba daidai bane wannan ba daidai bane eh wani babba a kungiya yana shigowa sai kowa ya miƙe a jere a layi yana biyana gaggaisawa da mutane a tsatsaye saboda babba ne shi manzo Allah ya ce to duk wanda wannan yake burge shi to ne ma saukin sa wuta ne ma saukin sa ma'ana ana busa kaho kar ma ya fara tambayin ina hanyar aljanna din bai da waje a can kawai ya tambaya nuna masa hanyar jahannama anan gidansa yake Allah ya kiyaye malam yace walidhalika saboda haka ne ma lamma kharaja muawiyatu ala ibn zubairi wa ibn amir lokacin da muawiya ya fito yana shugaba abdullahi ibn zubairi da ibn amir sun je wajen sa lokacin da ya fito fa qama ibn amir sai ibn amir ya miƙe wa jalasa ibn zubair sai ya zauna bai miƙe ba fa qala muawiyatu li ibn amir sai muawiya sai ya ce ma ibnu amir ijli sai ya zauna fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga shi ibnu zubair saboda sahabi ne shi ba mamaki ya ji labarin shi ma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai tashi ba yace to kai ibnu amir zauna saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an yumathala lahul rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar. Duk wanda yake buri yake jin dadi bayin Allah su miƙe a tsaye saboda shi wai dan su girmama shi to ya nemo jin zaman sa a wuta saboda ka zauna kar ka saki tashi ina fito kaga wannan shine shugaba na gaskiya girman sa bai hana shi in yaga za a bashi matsayin da ya wuce nashi ya taka wa masu girmama shi burki ba wannan hadisin ka duba Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin Al-Adab al-Mufrad haka na Imam Abu Dawud haka nan kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta hadis saboda haka ba daidai bane malam yace wa mithlu hadha an-naw'i min an-nas misalin irin wannan cikin mutane ya'tarihi al-ghadab fushi na lullube shi ya fusata law ubiqati sunna inda a ce mutun zai zo sai ya fara gaisawa da mutane dabbaka sunna fa budi abil yamin sai faru daga hannun dama shi kuma yana hagu wani kuma da yazo gaisawa sai fara daga dama maimakon ya faru daga kanshi ko kuma misali yadda ake bin protocol wajen gaisuwa maimakon ya faru daga kansa shi da yake hagu sai bi sunna sai ya fara gaishe da mutanen da suke bin da suke dama daga nan har ya iso kansa to sai ya fishi nan sai ya baci dan me yana wani za a fara da wani kafin shi ba shi bane babba a waje ba shi bane babba gun kuma wani fa saboda wai saboda matsayinsa da darajarsa shi ya wuce ai musafaha da shi ya fi kalfin haka shi ya fi kalfin ai musafaha da shi eh saboda haka saboda shi gwamna ne ko shi wani commissioner ne ko minister ko shi wani babba ne in kai wasu assalamu alaikum ya daga ma nuna ka amma ku yi musafaha da shi ya fi karfin haka ya wuce haka la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama duk masu girman kai Allah zai karanta halittar su su koma kaman kwayan zarra dan Allah ya nuna musu waye kai waye kai dan me ma kake takama ba da mulki ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashin alkiyama Allah in ya tara mutane yaqbidu Allahu al-ardha bi yaminihi Allah sai ya damki kasa da hannunsa na dama wayadwi samaa ya nannade sama ya tara su duka hannunsa na dama thumma yaqul Allah sai ya kalli mutanen duniya ce ana al-malik ce yau ni ne mai mulki ni ne isashe aina mulukul ard ina masu mulkin duniya suke ina gwamnonin duniya ina shugabannin kasa ina jabbiran Allah zai ce ainal jabbarun ainal mutakabbirun kuna ina ina masu girman kai a duniya yau suna ina yau suna ina ina masu girman kai yau suke suna ina Allah zai bakan da biyar tambaya la haula la quwwata illa billah Allah zai ce limanil mulkul yawm eh yawmahum barizu la yakhfa ala Allah minhum shay Allah sai ce limanil mulkul yawm wake da mulki yau wane ne isashe yau Abdullahi ibn Abbas yace sai an yi shekara 40 ana tsaye ba wanda ya iya cewa tak mutane mutun ya budi baki ma yace Allah kai ne mai mulki yana tsoro sai an shekara 40 ba wanda ya amsa Allah da kansa zai ce lillahi alwahidil qahar yau mulki ya tattara ga Allah Allah makadaici marinjayi eh duk wani mai mulki kambun ya sauka ya sauka yanzu iya darajarka iya mulkinka shine iya aikinka iya matsayinka aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita ni'iman wa mulkan kabira eh iya mulkinka kenan amma anan duniya kan koda kai babba ne a duniya girmanka bai tabbata ba tukunna jira aje lahira tukun jira aje lahira tukun amma duk matsayin da ka samu a duniya kar ya dube ka baka gama isawa ne ba tukunna sai ka kai wani a wajen Allah sai ka kai wani a wajen Allah dan Allah ya faɗa mana ya siffanta alkiyama yace idza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadiba sai yace khafidatun rafi'a khafidatun alkiyama in ta tashi akwai wanda a duniya a sama yake amma khafida sai ta saukar da shi ana yin kasa ana tashi ana tada alkiyama sai dawo kasa sannan rafi'a akwai wadda shi kuma a duniya kaskantacce ne wulakantacce ne shi in aji alkiyama sai ya sama manzo Allah kuma yana cewa rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah wa rubba ariyatin fi dunya kasiyatin fil akhirah akwai wadda a duniya yana cikin rufin asiri in anje lahira kuma asirin sa a tone yake akwai wadda a duniya asirin sa a tone yake in anje lahira kuma asirin sa yana rufe saboda haka yace wa idza dakhala masjidan majlisan in ya shigo wani majlisi inda mutane suke zaune fala yarda illa an yaquma ahaduhum liyajlisa huwa hankalin sa bazai kwanta ba har sai wani ya tashi masa a waje shi kuma ya zauna رغم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ضد يد منزل الله يهانه هكا بقوله ده yake cewa لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه kar mutun ya tada wani daga inda yake zaune shi kuma ya zauna kar ka tada wani a majalisin sa kai kuma ka zauna wannan doka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh saboda haka mutun ya zama ne yana son daukaka yana son nuna shi shine wani yana son a girmama shi a nuna shi shine babba eh kuma mutane ba su fahimtar wani abu tsarin Allah shine iya gurgudan tawalu'unka wallahi iya gurgudan matsayin da Allah zai baka manzo Allah yana cewa akwai abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah akai ba za ku ga sun kuyen su ba daga ciki ya faɗa yace ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ba wanda ya taba tawalu'u ya maida kansa ba kowa ba saboda Allah sai Allah ya daga shi sai Allah ya daga shi amma duk wanda ya nuna cewa shi wani ne duk wanda ya dauka cewa shi wani ne to Allah madaukakin sarki zai wulakanta shi Allah madaukakin sarki zai tozarta shi ba zai kai ko ina ba eh saboda haka ka zama mai tawadu ij'al fu'adaka litawadi'i manzilan inna tawadu'a bisharifi jamilu eh yace ya zamana zuciyarka ka nema matawalu masauki a zuciyarka ij'al fu'adaka litawadi'i manzilan kamar da zuciyarka ta zama masauki ne na tawadu da kankan da kai inna tawadu'a bisharifi jamilun tawadu a wajen babban mutum abu ne mai kyau in ma kai babban din ne to tawalu a wajenka babban abu ne saboda haka kar ka dauka cewa kai wani kai wata tsiya ce a jira tukunna sai an je lahira tukunna an ganka aljanna to sai a gane fa wane ya sha kwana eh amma a nan duniya kan wallahi ka kaskantar da kanka kawai ka nuna kai ba kowa bane kai ba kowan kowa bane kai ba kowa bane eh musamman ma musamman mafi muni shine a ce mutum yana neman daukaka ne da nuna isa ta hanyar addini ta hanyar addini yana ganin shi babban shi yafi karfin ya wari ya zauna cikin mutane ya yi tadi ya fira cikin mutane wai mai dalili saboda shi mai karatu ne shi mai ilimi ne shi yafi karfin zama cikin mutane a'a duk wannan babu shi a musulunci saki jikinka kawai ka rayu irin yadda kowa yake rayuwa saki jikinka ka rayu irin yadda kowa yake rayuwa eh a ganka a shago ka je siyo abu a ganka a can ka je siyin kaza a ganka a can tsallake wani lokacin gangara can da kafata ka can da ganga cikin unguwa ba wani abu bane kai ba kowan kowa bane ba kowa bane kai shi Allah kuma ba ruwansa da girman rauninka da shewuntakanka a abinda Allah yake dubawa shine aiki tsarkin zuciya shine abinda Allah yake dubawa eh saboda kar kai amfani da addini wajen neman daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa hadisi wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka rawaito daga sahabi Ka'b ibn Malik manzo Allah yana cewa mazi ibani ja'iani ursila fi ghanami bi afsad laha min hirsil mar'i ala sharafi wal mali lidini manzo Allah yana cewa a saki kuraye guda biyu mayunwata a cikin garken shanu kaga ya dace barna ku ba za ma su tsaya wai in ta kashe sai ta cinye ba a'a damuwar ta ko ta karkashe ta zub da su saboda ta koma ce a hankali ko koda ta koshi to manzo Allah ya ce a saki waɗannan kuraye guda biyu mayunwata a sake su a garken raguna a sake ki a sake su a garken awaki manzo Allah ya ce ballan da zasu yi ba za ta kai ballan da mutane biyu zasu yi ba me neman daukaka da addini da me neman dukiya da addini kage ne karshen barna kenan a tura mayunwatan kuraye sun kai sati basu ci abinci ba a samu garken awaki ko tumaki a sake su a ciki dashi balla da yawa to manzo Allah ya ce wallahi barnan su bai kai ballan waɗannan mutane biyun ba me neman daukaka ta hanyar addini da kuma me neman duniya ko dukiya ta hanyar addini a ce mutum hanyar samun daukakar sa kenan hanyar addini hanyar samun dukiyar sa kenan yake nema ta hanyar addini amfani da addinin Allah to zai barna barnan ita ce su waɗancan kuraye guda biyu iya abin da zasu yi su ne su kashe dabbobin duniyar da zasu bata duniyar ka zasu bata shi kuma neman daukaka da matsayi ko dukiya ta hanyar addini addinin ka zai bata da imanin ka mafi muni ma shine galibi in mutum ya shiga cikin wannan bala'in bayan ya halaka shi to baya halaka shi shi kadai sai ya halakar sai ya halakar saboda ya samu matsayi ko ya samu dukiya Allah ka tsare mu ka samu zama masu tawalu da ka wannan kaida ce manzo Allah ya faɗa mana duk wanda ya tawalu Allah zai daga darajar sa kuma ai ka duba akan manzo Allah din da kansa zaka ga practical ai duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah tawalu kuma wallahi ba wanda ya kai shi daukaka ba wanda ya kai shi daukaka ina iya rantse maka da Allah kowanne sakan na duniya wani yana cin yana yi wa annabi salati kowanne sakan na duniya lokacin da kai ka gama lokacin shi kuma wani ya fara sanda kai ka gama lokacin wani ya fara a yanzu haka miliyoyin mutane suna nan suna Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad eh suna nan suna salati ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tawadu kuma yafi kowa daukaka sallallahu alaihi wasallam to haka sunnar Allah take wanda yafi ka tawadu ya fi ka matsayi a wajen Allah eh koda mutane basu girmama shi ba to matsayin sa a wajen Allah da mala'iku yafi ka Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu aalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.